Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 14 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa kayan maye na ci gaba da yin illa ga matasa a Najeriya. Za kuma a ji cewa tarayyar Turai na barazanar hana shigo da koko daga kasar Ghana muddin bata shiga yaki da dumamar yanayi ga dangadan ba. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya Talata, inda suka kwato garin Vovtsank mai tazarar kilomita 3 daga kan iyakar ƙasar Rasha, da dakarun Moscow suka kwashe a rana ta farko da suka mamaye kusan watanni 7 da suka gabata. Gwamnatin Kiev ta yi farin ciki da nasarar ta samu ta ba zato ba tsammani, inda shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya faɗa a yammacin Litinin cewa a cikin 'yan makon da suka gabata dakarunsa sun kwato fiye da marabba'in kilomita 6,000. Ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kutsa kai. Sojojin Ukraine sun ɗaga tutocin ƙasar masu launin shuɗi da rawaya, sannan kuma jami'ai sun fitar da faifan bidiyo na sojojin da ke ƙona tutocin ƙasar Rasha tare da duba tankunan da aka ƙone da sojojin Rasha suka bari a baya yayin da suka ja da baya. Jami'an Amurka jiya Talata sun tabbatar da janyewar su dakarun na Rasha. Ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a wajen fadar Buckingham da kuma kan titunan birnin London a jiya Talata, yayin da ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniya Ingila Elizabeth ta biyu ke kan hanya zuwa gidan sarautar. Iyalan gidan sarautar dai sun karɓi akwatin gawar a fadar. Jirgin saman soja ƙira C-17 ɗauke da akwatin gawar ya isa London daga Edinburgh na Scotland tun farko, tare da rake ɗiyar sarauniyar tilo wato Gimbia Ann da mijinta Sir Timothy Lawrence. A lulluɓa akwatin gawar bisa tsarin sarauta. Akwatin gawar zai kwana ɗakin bawu na fadar. A yau Laraba za a miƙa akwatin gawar a cikin jerin gwanon jama'a da Sarki Charles na uku zai jagoranta zuwa ɗakin taro na Westminster na ƙarni na 11, inda gawar sarauniya za ta kasance har tsawon kwanaki 4. Za a buɗe zauren ne sa'o'i 23 a rana da mutanen da za su kai mata ziyarar ƙarshe, kuma sojojin gidan sarautar ne za su tabbatar da tsaron gawar. Ana sa ran dubun dubatar mutane za su je Westminster don shaida wannan lokaci na tarihi. Sarauniya Elizabeth ta mutu ranar 8 ga wannan wata na Satumba a Balmoral Castle, wato a cikin tsaunukan Scotland, wurin da ta fiso kuma inda Charles ya zama sarki. A ranar Talata, Charles ya ziyarci tsibirin Island ta Arewa a ziyararsa ta farko a matsayin sarki. Yana tare da matarsa Camilla, uwar gida sarauniya. Sun halarci hidimar yi wa marigayya addu'o'i, yayin rangadin ƙasashen da suka haɗa da Burtaniya.
Da Salfilu, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda shaye-shayen mugan kwayoyi da sauran kayan maye ke ci gaba da yin illa ga matasa waɗanda wani sa'in ma har rasa rayukansu suke yi sanadiyar maye. Muhammad Nasir, gare ka.
A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, jama'a sun ga ɗaya daga cikin illolin wannan mummunan ɗabi'a lokacin da wani matashi mai suna Musa David ya baƙunci lahira sakamakon halin da ya shiga bayan da ya sha miyagun ƙwayoyi. hukumar tsaron yan kasa ta civil defense wanda hannunta matashin ya soma magagen mutuwa tace iyayensa ne suka nemi taimakon ta bayan da suka lura da mummunan halin da ya shiga bayan miyagun kwayoyi da suke tuhumar ya sha ma'awiya shine mataimakin kakakin rundunar a jihar Kebbi
abin da ya faru shine David Musa yayi shaye-shaye ne inda ya fita hayyacin shi har ya kai yana ikirarin zai kashe wani daga cikin family din su ganin haka ne yasa shi nashi dan uwan wato Daniel Samuel Galadima ya bi taimakon ma'aikacin mu saboda a zo nan office a kawo shi domin a samu wannan shaye-shaye da ya sauka bayan an kawo shi har ya bada hakuri da sauran su ya dan sauka daga cikin wannan shaye-shaye da yayi sai ya bukaci a kai shi domin ya kewaya ya je kewaya wannan tare da ma'aikacin mu yana kallon shi ko da ya fito sai aka gan shi da jini ya rike wuyansa
a lokacin da hukumar tsaron ke kokarin wanke kanta daga mutuwar Musa David wanda ya rasu bayan da aka garzaya da shi a asibitin Sayahaya dake cikin garin birnin Kebbi domin a ceto ransa su kuwa dangin mamacin sun ce amma dai sun ga sakacin ta bari har ya jefa kansa ga halaka Mrs Tina Augustine ita ce goggon mamacin
inda muka gale shi rashi da suka ga yanda suka kwana da shi rashi sa mishi handcuff da su yi ba shine kadai abinda muka ba su lehi ba su so su yi mishi abinda zai cutar mishi shi yasa suka bar shi a haka nan
yayin da jama'a ke garzayawa gidan mamacin domin ta'aziyya masu sharhi akan lamuran yau da kullun na ganin akwai saura da fafatukar da ake yi wajen ilmantar da jama'a akan illolin wannan mummunan dabi'a yayin da iyaye su ma ya dace su kara sanya idanu ga yaran su Professor Tukur Muhammad Baba na daga cikin masharhantan wanda ke ganin ita ma gwamnati akwai abin da ya dace ta kara yi
babban abu shine gwamnati kuma ta dukufa wajen gyara tattalin arziki ya kasance matashi in ya tashi in baya makaranta to yana da sana'an yi so da yawa zaka ga cewa yara na shiga irin waɗannan hadarin ne dan ba su da abin yi
matsalolin sha da safaran miyagun kwayoyi dai sun hallaka jama'a da dama a Najeriya duk da kokarin da mahukunta ke yi na magance matsalar Muhammad Nasir Muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
a gaida Muhammad yanzu kuma ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya
Aikatar Shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata domin neman bayanai game da yunkurin da tsohon shugaban kasar Donald Trump da abokansa suka yi na sauye sakamakon zaben shekarar 2020 jaridar New York Times ta buga mutanen da suka samu sammacin sun haɗa da kanana har zuwa manyan mashawartan tsohon shugaban kasar kamar yadda jaridar Times ta rawaito ta ambato mutanen da suke da masaniya akan binciken Matakin na baya-bayanan da ma'aikatar shari'a ta dauka na nuna babban ci gaba a binciken da ta yi kan yunkurin Trump na tsayawa kan karagar mulki duk da rashin nasarar zaben shekarar 2020 ga shugaba Joe Biden. Sammacin da aka bayar a makon da ya gabata ya nemi bayanai game da wasu bincike na daban guda biyu. Daya shine nazarin kokarin da abokan Trump suka yi na shigar da wakilan zaben shugaban kasa na bogi a jihohin da Biden ya lashe. Sauran an mai da hankali ne kan Save America Pack wani shiri na tara kuɗi da Trump ya kirkira bayan zaben 2020 binciken sun taso ne daga babban binciken da ma'aikatar shari'a take kan lamarin ranar 6 ga watan Janairu na 2021 harin da magoya bayan Trump suka kai ginin majalisar Amurka ana ci gaba da gudanar da wannan gagarumin bincike wanda ya kai ga kama mutane sama da 800 An ƙara nuna farin ciki a ƙasar Uzbekistan a gabanin taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai na wannan makon, inda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da kwararrensa na ƙasar China Xi Jinping za su kasance kan gaba a cikin shugabannin duniya fiye da 10 da za su ziyarci ƙasar ta tsakiyar Asiya. Duniya na tafa zuwa Samarkand. Wannan ya kasance taken taron na shekara-shekara, wanda shugaban ƙungiyar na yanzu, shugaban Uzbek Shavkat Mirziyoyev, zai shirya. Mirziyoyev wanda ya imanin cewa Samarkand babban birnin tsakiya na daular Uzbekistan zai zama wani abu mamaki ga taron shugabannin kasashe 8 na SCO da kasashe 3 masu sa ido tare da sauran kasashe masu hulɗa da juna za su yi. Putin da shi waɗanda ake sa ran za su gana ido da ido a gefen taron na kwanaki biyu. Taron zai samu halartar shugabannin kasashen India da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Pakistan da kuma Tajikistan. A Amurka an samu mutuwar mutum na biyu da ke da nasaba da cutar ƙyandar biri a ranar Talata, yayin da hukumar lafiya suka wallafa wani bincike da ke bayyana yadda wasu samari biyu a baya masu koshin lafiya suka samu kumburin kwakwalwa da matsalar kashin baya sakamakon kamuwa da cutar. An samu kusan mutane 22,000 da ke dauke da kendabiri Amurka yayin barkewar cutar a duniya a halin yanzu wanda ya fara a watan Mayu, amma yawan masu kamuwa ya fara raguwa tun tsakiyar watan Agusta yayin da hukumomi suka rarraba dubban daruruwan allurar rigakafi. Mutuwar da aka samu ta baya-bayan nan ta shafi wani mazaunin gundumar Los Angeles da ke fama da rashin lafiya wanda aka kwantar da shi a asibiti, in ji ma'aikatar lafiya ta yankin ba tare da ta bayyana wani ƙarin bayani.
To gaida Safilu Haishin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu kada kasar Ghana inda hankula ke ci gaba da tashi bayan da kungiyar tarayyar Turai ta yi barazanar hana shigo da koko daga kasar, ganin yadda ake ta sasare bushoyi da sauran abubuwan da ke haddasa dumamar yanayi don nomar koko da hakar ma'adinai a sace da ake kira galamsi. Ga Hamza Adams da ci gaban rahoton.
Sa'idu Suleiman Bambagiga, masanin harkar noman koko tare da sauyin yanayi a kasar, ya mini ƙarin haske akan halin da Ghana za ta iya tsunduma a ciki muddan an haramta shigar da koko din ta kasuwannin nahiyar Turai.
Wannan abun an kawo zai kawo damuwa ƙwarai. Ka duba Ghana tana samun almost 3.2 billion hanyar koko, sannan ka duba wurin GDP wato tattalin arziki da ake samu da ƙasa baki ɗaya, muna mu samu almost 3.4 billion. Kuma ka duba wurin ɗaukar aiki da ake ɗauka na mutane, wato farmers ne ke da shi ne ma kawai, yana nan almost kusan wani 1 million da yake ne da mutane ke cin amfani shi. Shi kuma kiwon ga mataki ina ji zai kawo damuwa sosai sosai.
Mai magana da yan hukumar samar da koko ta kasar Ghana, Fifi Buafo, ya ce hakar ma'adanai shakka babu na tasiri sosai akan harkar koko ta kasa, amma ko gwamnatin Ghana na ci gaba da daukan matakai domin inganta wannan sashen. Ya kuma kara da cewa suna tattaunawa dai da tarayyar Turai kan ta wannan kudirin doka.
Meetings with the team from the European Union on the proposed bill.
Ana sa ran wannan kudirin dokar zai samu inganci a shekarar 2023, kuma kasar Switzerland da ita kuma ta zuba kimanin miliyan 86 na dalan Amurka a shekarar 2021 wajen sayan koko a Ghana za ta bi sahun kungiyar tarayyar Turai wajen haramta koko na kasar Ghana har sai in kasar fata magance waɗannan matsaloli da ke janyo dumamar yanayi. Ghana da Cote d'Ivoire ce kasashen da suke samar da kashi 60 cikin 100 koko a duniya. Hamza Adam, muryar Amurka, kuma si Ghana.
To a gaida Hamza, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Kuma ga Aisha Mu'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. ita mace a gida tana kasancewa tamkar ginshikin tarbiyyar iyalanta da ma al'ummar baki daya. Sai dai kuma a rashin na kai yakan sanya wannan rukuni na al'umma cikin wani mawuyacin hali, musamman idan ya kasance mai gida ko kuma iyaye ba su da karfin tattalin arziki domin biya musu bukatun su na yau da kullum. To a yau za a ji mujoyin wasu mata da suke inganta rayuwar iyalansu da mata al'ummomin da suke rayuwa a cikinsu daga karamar hukumar agaye a jihar Niger, Nigeria, sakamakon wani tallafin da suka samu karkashin wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Nigeria karkashin ma'aikatar mata ta kasar da zumbar bunƙasa tattalin arzikin iyalai domin yaki da talauci da kuma inganta rayuwar mata, wanda aka yi laƙabi da Nigerian Women Project. Na kuma zan tada mai kula da shirin sadarwa don gyara halayyar mutane, wato behavioral communication change, a jihar Niger, Hajiya Balkisu Abdul Aziz, a game da abin da wannan shiri ya kunsa.
Garin ji daga gari ne ya kunsa. Wannan shiri dai na tallafawa mata ne ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu, wanda ba za su dogara ga wani ba, da za a wulakanta su, wanda za su iya yin abu na kansu da kansu ba tare da namiji ya sa su su yi wannan abun ba. Wannan ra'ayinsu ne aka tara su don su ci amfanin junansu. Zan so in ji daga gari irin ƙalubalen fahimtar da su wannan shiri. Akan bayanan da na samu, gaskiya an dan taba, saboda matan suna ganin kamar cewa an zuwa cuce su ne. Sannan wayansu mazajen su ma ba su son ma su shiga, suna ganin kamar an bari sun shiga za su gagare su. Sannan kuma a zancen shiga ƙauyuka, hanyoyinmu na jihar Niger sai a hankali, hanyoyi ba su da kyau. Wani lokaci ma akwai lokacin da kamar da an je Ushishi za a shiga wani ƙauye can wuraren kundu ne, ko aka ce mota ya makale da kyar aka iya aka cire, ba wai ma ba su rufe Hilux. To irin wannan kalubale sun fuskanta da yawa, wanda ni kadai dai bazan iya bayani a kai ba tunda na yi journey na su daga baya.
Amma irin nasarori da ake samu su akwai ko kuma da saura?
To mata kin san suna da san haɗin kai cikin ikon Allah. Bayan an zo an samu haɗin kansu sun kafa wayannan ƙungiyoyin, sun zo suna tanadi, suna adashi, suna sa tara kuɗi a cikin akwatin nan. Kin kika shiga duka community din nan, zaki ji suna miki magana asusu, ba karamin tallafi asusun ne ya kawo musu ba. Saboda me a wannan asusun wayan sun su mace mana suka yi ko ba ba su wannan grant din ba, they are okay with the abinga da aka ba su, da yadda za su yi zubin nan, da skills din da aka ba su, waye da kai da aka ba su, da yadda za su zauna da mazajensu, da yadda za su ajiye kuɗi, da yadda za su juya su je ƙara bunƙasa ayyukansu. Wallahi suna jin daɗi sosai. Don yanzu ga mace fasiri gan ita ke tana, za ki ga mace tana ciyar da gida, kuɗin makarantar yara tun ma ya kasance ita wanda ba mijinta ya rasu, za ki ga nauyin yara na kanta, tana ciyar da gida ta sa su makaranta ta kuma ci gaba da sana'anta. Akwai wata mata da muka je wurinta a Ushishi, abin alajabi, abin jin daɗi. Su biyu ne wurin mazanci, kuma dukansu suna cikin wannan work group din. Ta gyara ɗakinta, ta yi sa mishi tiles, tana da ta sa satellite a ɗakin, ya kai matsayin ma kaman ita ne champion din ta gidan, saboda komai na gidan ita ne ake fuskanta. Yaya aka yi ta yi wannan? Saboda wannan sana'an da ta samu aka koya mata yadda za ta adana kanta da kuma yadda za ta sarrafa kuɗin da ta samu, aka samu wannan cigaban.
Bayan ita kuma mun samu zantawa da mai sa ido akan ayyukan ƙungiyoyin matan na ƙaramar hukumar agaye, Hajiya Talatu Kawu, kuma muka tattauna akan adadin matan da suke cin gajiyar shirin a wannan ƙaramar hukumar.
Wayannan malamomin duk sun kasu ne cikin wayannan bangararin guda uku, kowannensu suka shigo wayannan ƙarƙaran nasu su yi aiki. Duk yadda abubuwan ke tafiya na wanda suke can kasa, sai su hado bayanin aikinsu su ba wannan, sai shi kuma a kawo mai. Idan kuma ya kasance ni ma zai shiga ne, san biyo su in gani ido da ido yadda abubuwa ke kasancewa da matsalan da suke ciki, sannan kuma ni sai in gabata ma SPCU.
Yanzu kimanin mata nawa suke cin gajiyar wannan shiri, da kuma akwatuna nawa kuke da shi?
To kungiyar da muke da shi kwata-kwata a garin Agaide ya kasance 1,474, sannan kuma mata da suke cikin sa su kasance 30,250.
Wani irin tallafi kuke ba su baya ga kudade da ake ba su kudin jari?
Ana koya musu yanda za su gyara sana'ansu, yanda kuma za su kula da harzikin da suke samu cikin sana'o'insu, yanda za su hada nakudin su su kasa shi uku, suna mayar guda cikin wannan sana'a, suna ijiye guda, sannan kuma suna saka gudan cikin asusuwa.
To ya zuwa yanzu wani irin nasara aka samu kuma ina batun kalubale?
Ta babban nasara tunda aka yake nan a tahiri bamu taba samu wannan irin shirin ba da yake tallafawa mata ba. Gaskiya kukan babu ko kwa hayaniya tsakanin miji da mata a cikin gidajen su wallahi ya ragu. Sore ta kuma cikin mata dan rashin sana'a ko rashin aikin yi wallahi ya ragu. Da wanda suke ma da ilimin sana'a ba su da kudin jari, yanzu an samu kowa na nan na dabara.
Zan so ki faɗa mini sirri. Aisha Ibrahim kana na tattauna da wasu biyu daga cikin waɗannan mata a game da yadda rayuwa ta kasance kafin tallafin shirin da kuma bayan da suka samu wannan tallafin.
Yaushe kika fara wannan sana'a?
Lokacin da na fara wannan sana'a da na zo aure ne, na zo na taron da mutanen gidan suna na yi kamar shekara uku.
To dama kin zo da sana'ar ne ko kuma sai da kika zo?
Sai da na zo.
To me yasa kika fara sana'ar da su?
Saboda ta kai cin daki. Idan aka kawo sai a ba mu rubutu, idan an ba mu ƙari sa biya mana na muna taje kuɗi, a kuɗi zai yi yawa. Da yawa aka ce to mu ringa mu mutum biyu mu haɗa kuɗi mu sai buhu na, idan muka samu riba sai mu cire mu haji. A lokacin da ya zo yi yawa wannan ta samu nata ne mana samu na muka fara cawa da wannan sana'a.
Duk kowa ya samu nashi ya kafu da kafafunsa. Kun ci gaba da aiki tare ne ko kuma a aka
ba? Ita tana yin nata ne mana yin nawa. Idan muka yi kowai ta yi, idan aka siye nata ban samu ciniki ba ko. Sai idan wani ya zo ko aka kawo wannan rogo ko ban samu kuɗin da zan siya ba, idan ta sai ta ranta min kuɗin nata sai mu siya. Idan na siya, idan na zo na sai da na san biya mata kuɗin ta. Taimakon mu tsakanina da ita kenan.
To yaya rayuwa ta kasance tun lokacin da kika fara wannan sana'ar? Wani irin sauyi kika gani a rayuwa?
Na ga sauki sosai. Wani miji zai fita ba zai dawo da wani ba. Sai samu wannan kuɗin taruka da shi. Wannan abinci kuma sai samu zuba a tukunya mu ci da ni da yara. Ina ta nufin musu. Ina fatan a kan yayana su je su yi karatu. Wani lokaci ne suka dawo sai su ci a ce su an so wani kuɗi a makaranta. Uban idan bai samu ba sai ni ɗauki mu ba su tafi da shi. Da wannan ƙungiyan ya zo. Da aka kwashe mana kuɗi buhu biyu nake siye da, amma da wannan kungiyar ya zama guda uku uku yanzu da nake siye. Kuɗin da muka ranta a cikin gurufin don mu da wannan ya zo aka biya mana sai muna ringa cirewa kaɗan kaɗan muna jaye zai ƙaru. Da muka zo wannan gurufin din da aka koya mana, idan muka siye idan muka ranta kuɗin din ina da aka je sai mu ranga cire kamar mun ranta kamar 3,000 kowane sati sai mu ranga biya toto sosai. An yi zo ya kare.
Ki ga yawan so ne.
Na Allah wani. Na mu wanga an gode Allah. Sai gojen muna ada kai mu kowa yana samu yana sa riba muna sa akwati kuma kowa da kowa.
To ku nawa ne kuke wannan hadaka?
Ni 22 ne.
Misali buhu rogo nawa kuke jika?
Ni ranan buhu 10 ne.
Kuke ne da me kuke?
Ruwa da kuke ne muna yi da shi.
To ya kuke yi ku sayar da shi idan kun samu?
Sa ce a zama guda a samu dari mutala 5 ko mutika 10 ko 15 kowa yana shigawa.
To kafin zuwan wannan kungiya yaya kuke tafi da al'amuran kasuwanci? Mai sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya ci mana. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
A gaida Aisha, yanzu kuma ga Garba Awwal da shiri na gaba.
Zan fara shirin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar Tarsiyar ta kasar Jamhuriyar Kamaru Allah Tiyo Tomar yanda ake raɗin wanda zai gaji kujerar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru a fadin kasar ta shugaba Paul Biya wai dan tsane mai suna Frank Biya amma ɗan bangaren masu amfani da harsunan English din kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci yayi jaridar Economic Quotidien kuma cewa ta yi rikicin Russia da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokari da yake mutuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar Jamhuriyar Kamaru jaridar Ekohusan ce kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Mustamar Damalashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a fadin kasar ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a fadin kasar baki daya sai kuma jaridan Zerasion kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi sun yi haka ne ba don komai ba domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma annuda hana da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Message ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban ƙasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da ƙarfin wutar lantarki na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Asangana Kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyara halinka ya biya kuɗin da ake bin sa shine shugaba Biya yace a sake shi yaje ya zauna da iyalansa a garin su ba ma awal garba mujar Amurka daga kasar Kamaru
to gaida awal da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice
sojojin Ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya talata inda suka kwato garin Bavchansk mai tazarar kilomita 3 daga kan iyakar ƙasar Russia da dakarun Moscow suka kwace a rana ta farko da suka mamaye kusan watanni 7 da suka gabata gwamnatin Kiev ta yi farin ciki da nasarar ta samu ta ba zato ba tsammani inda shugaban kasar Vladimir Zelensky ya faɗa a yammacin Litinin cewa a cikin ƴan makon da suka gabata dakarun su sun kwato fiye da marabba'in kilomita 6000 ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kutsa kai ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a wajen fadar Buckingham da kuma kan titunan birnin London a jiya talata yayin da ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniya Ingila Elizabeth ta biyu ke kan hanyar zuwa gidan sarautar Iyalan gidan sarautar dai sun karɓi akwatin gawar a fadar. Jirgin saman soja ƙira C-17 ɗauke da akwatin gawar ya isa London daga Edinburgh na Scotland tun farko. Tare da rake ɗiyar sarauniyar tilo wato Gimbia Ann da mijinta Sir Timothy Lawrence. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata domin neman bayanai game da yunkurin da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa suka yi. Na sauye sakamakon zaben shekarar 2020 jaridar New York Times ta buga mutanen da suka samu sammacin sun haɗa da kanana har zuwa manyan mashawartan tsohon shugaban kasar kamar yadda jaridar Times ta rawaito ta ambato mutanen da suke da masaniya akan binciken matakin na baya-bayanan da ma'aikatar shari'a ta dauka na nuna babban ci gaba a binciken da ta yi kan yunkurin Trump na tsayawa kan karagar mulki duk da rashin nasarar zaben shekarar 2020 da shugaba Joe Biden.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sir Philo Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa sai Salamon Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Kastalin ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam. Thank you.